بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkamu da sake haduwa a wannan masallaci namu, Masjidu Ali bin Abi Talib, daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau, a nan garin Zaria, lardin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana, muna yammaci ne na Talata, haka ne ko? Litinin. Yammacin Litinin 24 ga watan Ramadan, jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446, daidai da 24 ga watan uku shekarar Bature 2025. Wannan kuma shi ne majlisi na 104 insha Allah a cikin jerin majalis na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muka yi watake da majlisin Alkur'ani da muke gabatarwa. Muna roƙo Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu dace. Idan ba manta ba, ba mu gushe ba, muna tafsiri a cikin wannan sura mai albarka, sura ta biyu a cikin jerin giyar surorin Alkur'ani a bisa yadda aka tsara surorin. Muna kan aya ta 129, a nan ne inda lokaci ya ƙure mana, da haka za mu sake sauraron wannan aya daga bisani sai mu ɗora daga inda muka tsaya da bayani insha Allah. Allah rahma falle tafaddal.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بهمزه ونفخه ونفخه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Idan ba manta ba, bayan da muka ji cewa annabin Allah Nabi Ibrahim alayhi salam ya yi addu'a, ya roƙi Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya zuri'an da za su biyo bayan wato ɗanshi Annabi Isma'il su zamo su ma masu sallama wa umarnin Allah da dokokinsa, kamar yadda su ɗin ma suka roƙa wa kansu cewa rabbana waj'alna muslimaini laka, ko sai suka ce wa min dhurriyyatina ummatan muslima. Wannan shine kyakkyawan koyi da ake son ƴaƴa su rinka yi na iyaye. Idan iyaye suka zama masu yi wa Allah biyayya, to abu ne da ake nema ƴaƴa su ma sai su koyi da su. To anan ƴaƴa na da hurumin su rinka cewa muna bin tafarkin iyayenmu. Ina fatan gani. Amma idan ya zan iyaye sun fandare daga hanyar Allah, to a nan ba a umarci duk ƴaƴa da su an yi wato yi koyi da irin tafarkin nan nasu ba. Da haka idan suka wayi gari suna alfahari cewa ai suna bin addinin iyayensu da kakanninsu ne, to ya tabbata su ma sun zama batattu kamar yadda iyayensu suka zama batattu. Allah ya kyauta. To a irin nan ne ake zargin masu tuciya da bin tafarkin iyaye. Amma za mu zo mu ji a can gaba cikin wannan ainihin wato sura, za ka ji ƴaƴa da jikokin Annabi Ibrahim sai su suka rinka alfahari da addinin iyayensu da kakanninsu, domin iyayensu su ne su Annabi Yaqub. Addinin mai suka yi addinin musulunci. Kakanninsu su ne su Annabi Ibrahim da Ishaq zuwa ainihin wato Ibrahim. Wani addini suka yi? Addinin musulunci. Ina fata an gane. Amma duk wanda ba irin wannan tafarki ba ne, to ɓata ne ya zo yana da awan cewa ai mu iyayenmu da kakanninmu a haka muka same su. Akan ɓata? Shikenan sai ma suka zama ɓatacce? To wannan ba tafarkin bi bane. Ina fata an gane jama'a. Wa Annabi Ibrahim yayi wa zuri'an shi addu'a, kuma sai gaya wa Allah Maɗaukakin Sarki wato burin shi shine Allah ya samar da wani wanda zai yi aikin manzanci, kamar yadda ainihin wato aka samu a cikin gidan Ishaq. Yace rabbana wa ba'ath fihim rasula, ya ubangijinmu ka tayar da wani manzo a cikin wannan zuri'a da na roƙawa cewa su zama masu sallama maka. Yatlu alaihim minhum, daga cikin su ai su Larabawa kamar yadda muka ji. Yatlu alaihim, wanda aikin da zai yi shine ya rinka karanta musu ayatika, ayoyinka. Sannan wa yu'allimuhumul kitaba,
ya sanar da su wahayin da za ka yi mishi shine littafin da za ka aiko shi da shi, sai ya ce wal hikma, da kuma abin da za ka haɗo wannan littafin da shi shine hikima. Kuma kuma ta ba nan ne inda bayanin mu yake, ko muke so kokarin mu fitar da tabbacin cewa lallai alkitab da Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi Ibrahim ya roƙa a nan, to lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi wannan alkitab din kuma ya karantar da al'umman nasa, dan wannan addu'a already Allah ya karba, an fahimta ko? Shi yasa Allah ya tabbatarwa al'umman Larabawa wato tada manzon Allah a cikin su. Ina fata an fahimta. To menene al-hikma da aka ce a hada mashi da su? Ashe kenan kaga Annabawa ba littafin ne kai ake ba su ba, ana ba su wani abu haɗe da littafin, shine muke tabbatar da cewa wannan aba ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa yuzakkihim, wanda zai rinka tsarkake su daga ainihin wato duhun kafirci da duhun shirka da duhun bid'a da duhun ainihin wato sako da bata. Sai ya ce innaka, lallai kai Allah da muke roƙo kai ne antal azizu, kai ne buwayayyen sarki alhakim, wanda yake gwani ya san yadda yake tsara abin shi. Ni dai na wa'in roƙa ya abin zai tabbata kai ne gwani akan haka. Kuma Allah ya nuna gwanin cewa shi duk yadda mutane suka yi ta zato suka yi ta tunani, sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu nashi wato tsarin shi ne abin da yake daidai. Shi yasa kaga manzon Allah sai ya fito ta inda ya dace. Kuma an gane wannan kyau ko? To bayan da muka fara jin waɗannan shine muka yi mana ishara zuwa ga wasu rubuce-rubuce da ɗaya daga cikin manyan malumman da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa, Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu hafizahullahu wa ra'ahu, Allah ya ƙara kare mana shi, ya ƙara mishi lafiya, ya ƙara tabbatar da shi akan addini, domin ya ci gaba da karantar da al'umman musulmi addinin Allah, wanda malaminmu ne mubasharatan kai tsaye ainihin wato ni ina karatu a wajen malam. To a cikin rubuce-rubuce da yake yi a wannan karan, sai mana rubutu da ya dace da abin da zai fito mana da fassarar wannan aya, musamman da aka samu wata da'awa da take ƙoƙarin da kawo wa al'umman musulmi cewa ai babu wani abu hadisi, don haka Qur'ani zalla. Ina fata an gane. Kuma sai wato yaduwar social media a zamani a yau din nan, wato waɗannan kafafe na sada zumunta irin na zamani, sai ya fara ainihin fito da waɗannan masu irin da'awar, sai aka ɗauka ai wata da'awa ce wadda har abin a saurare ta nema. Shi yasa muke ƙoƙarin mu kawo mana mu ji tarihin wannan da'awa da kuma irin fasan da suke a kai, don mallam a cikin wannan rubutun ya yi wannan aiki insha Allah. Bayan da muka gama ji abubuwan da mallam ya fara gabatarwa na ainihin wato tabbatar da cewa addinin gaskiya shi ne addinin musulunci, kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar da wannan ko, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Annabi Ibrahim kanshi da muke ta labarin shi anan, kun ji addinin musulunci ya roki Allah ya tabbatar da shi, rabbana waja'alna muslimaini, data man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala, duk wanda ya kawo wani abu da sunan addini in dai ba musulunci ba Allah ba zai karba ba. Daka kai musulmi ka rike addinin ka da kyau, kada kai safa-safa da shi, kada ka bari wani zai baka wani bata ya baka wani ainihin wato a shirme ya karɓe zinarin addinin musulunci da yake a hannunka. Allah ya sa mu dace. Sai malam yace to wannan musuluncin Allah ya aiko manzon Allah wanda zai zo yayi bayani shi, manzon nan kuma ya aiko shi kamar yadda muka ji a cikin addu'an nan, ya aiko shi da alkitaba wal hikma, ya aiko shi da littafin da kuma sunna. Littafin kamar yadda muke gani shine wannan alqur'ani da yake gaba gare mu, sunnan kuma fa su suka tattara a cikin hadisan shi da malaman hadisi suka aikin tsare wato gaskiyar wannan sunna. Ina fata an gane. Sai malam ya zo ya fara bada bayani game da su wane ne suka yi aikin karɓan wannan sakon daga manzon Allah domin su isarwa duniyar musulmai da musulunci, su ne sahabbansa, alherin Allah ya kai gare su, wasu mazaje da Allah da kanshi sai da ya jinjina musu ya yabe su kuma ya nuna yardan shi ya tabbata a kansu. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina taba'uhu, Allah ya ce radiyallahu anhu. waɗanda za su biyo baya sai sun bi tafarkinsa da kyautatawa, sannan su ma za su sami yardan Allah. Amma su kam kai tsaye Allah yake ya yarda da su. Jama'a gane wannan dake ko? To sahabban nan suka rinƙa yin aiki na tsare mana sunnar manzon Allah, kamar yadda suka tsare mana Alƙur'ani, suka isar da saƙonnin duka kamar yadda manzon Allah ya karantar da su. Allah ya tada wasu zakakuran mazaje a bayansu, su ne mazajen da suka zo cikin tabi'ai, su ma suka tsaya suka yi wato tsayi irin na daka wajen ƙoƙarin fahimtar saƙon da sahabbai suka isar musu daga manzon Allah. Sannan su ma suka ci gaba da riƙe karatun suna isarwa ƴan gaba. Dama haka Annabi ya ce, liyalini minkum ulil fadli wan nuha, a samu waɗanda suke masu hankali masu daraja, waɗanda suke balighai, ulil ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, sai waɗanda za su biyo bayansu sai su zama irin su, thumma alladhina yalunahum, sai waɗanda za su biyo bayansu sai su ainihi wato zama irin su. Ina fata an gane. Dan haka waɗannan tabi'ai suka ci gaba da yi mana wannan aiki na isar da saƙon ainihin wato sunna ɗin. Zama an fahimci wannan dake ko? Bayan nan me ya biyo baya? Sai aka samu tabi'ut tabi'ina, su ma suka ci gaba da wannan aiki. Zama an gane wannan dake ko? Ya yi aiki. To daga bisani sai malam yake cewa sai ainihin wato aikin tabi'inus sunna sai ya samu asali. Wanda in kana son ka ji cikakken bayani game da yadda aka dawwano mana sunna, wato aka tsaskato mana shi, to ka koma littafin babban malamin duniya Professor Matar Az-Zahrani, Allah ya kaɗan shi da rahma, ya rubuta littafi, ya sa wa littafin Tadwinus Sunna, wato yaya aka taskace mana sunnar manzon Allah har tazan a yau ɗin nan, tazaran da ke tsakaninmu da sanda manzon Allah ya rayu shekara 1500. Amma ka ji har yau muna alfahari muna cewa manzon Allah ya ce. To ya aka yi har labarin shekara 1500 yake raye har yau ɗin nan? Shi ne malami ya bayani yaya aka ruwaito mana sunna kuma aka taskace shi. Zamanin sahabbai dai ƙabaragen hadda suke yi, duk abin da manzon Allah ya bayani sai su haddace. ƴan tsiraru ne aka samu cikinsu ma suke rubutu, kuma duka abubuwan da suka rubuta ba su wuce a ƙirga ba. Kamar irin sahifa da aka samu na Aliyu ɗan Abi Talib, wanda da aka bincika hadisai ne da suka zo game da ahkamul islamiyya, hadisan tsarki ba su wuce ƙwaya bakwai ba. Haka aka zo aka samu wato sahifa na Malam Wahab Ibn Munabbih almajirin Abu Huraira, shi ma da ya koyo daga wajen shi. Duka littattafan na nan fa har yau ɗin nan. Kuma saboda ka gane irin yadda al'ummar musulunci ke da documentation, har rubutun hannun da aka yi tun a wancan zamanin suna nan a dawwale, rubutun hannunsu. Kuma a gane wanda dake ko? Kafin aka zo malamai suka yi ta aikin taswirin shi, suna ta ƙara kwafe shi, suna aika da shi wurare daban-daban a faɗin duniya, don hakan ya ƙara tsare shi. Inda kwafi ɗaya ne to yana cikin barazanar facewa. To amma abinda suke a lokacin suka karanta da ɗalibansu sai su ce kowa ya kwafe ya tafi garinsu. Da haka madadin nuska ɗaya sai ya zama nuska babu adadi. Jama'a gane wannan dake ko? Kamar yadda muke ganin Alƙur'ani a yau, asalin Alƙur'ani da aka rubuta a Rasmul Usmani, wanda aka fara aiki tun zamanin Halifa Abubakar da Siddiq har zuwa kan Sayyidina Usman da ya tattara ɗin, ai nuska ɗaya ce. Da aka yi wannan nuskar sai Usman ya sa aka yi duplicating, kamar yadda ake printing yanzu, ko ai photocopy ko waye, sai suka zama nuskar mabambanta. Ya ba da ɗaya a hannun Hafsa matar manzon Allah cewa riƙe mana wannan, ya aika da ɗaya waje kaza, ya aika da ɗaya waje kaza, sai zan duk sanda ake son a yi reference da wata aya sai a koma wannan nuska da ke hannunsu. Zamani ya ci gaba, sai malamai suka ci gaba da aikin zama da rubucewa gaba ɗaya da hannu, ba ake rubuta Alƙur'ani tun wancan zamanin har yau kuma ba a fasa rubutawa ɗin ba. To wannan ya tsare mana Alƙur'ani, shi yasa da zaran wani ya zo ya yi wani wato kasassaɓa ya saka wasali ma jama'a fa, ba ma harafi ba, wasali sama in ka mai da shi ƙasa, sai ka ga wani alaran ma ya girgiza kai. Saboda ne ya rubuta, ya yi satu, ya yi ƙoro, ya yi fitiƙiri, shi ya sanyi daga ba haka aka koya mishi ba. Yaron Islamiyya da ka zo ka ce mishi alhamdulillahi, sai ce kai wannan ba karatun Qur'ani ba ne. ka gyara da alhamdu lillahi ne lamun ne kasara to haka aka rinka yi wa sunnan manzon Allah ma aka yi ta dawwana shi ana har aka zo zamanin da malamai sai suka fara ainihin wato rubuce dukkanin hadisan da suke da shi tun zamanin su Abu Hanifa aka fara haka wanda su ne kananan atba'u tabi'ina aka zo kan almajiran su Abu Hanifa su Imam Malik suka fara rubuta muwatta nashi da kake ji aka zo kan almajiran su su Imam Shafi'i kenan shi ma fara rubuta littafi na farko a cikin usulul fiqh al-umm aka zo kan kananan daliban su su Ahmad dan Hanbali Imam Ahmad ya zauna yayin wato sa dan shi ya rubuce mishi Musnad Imam Ahmad wanda wannan littafi kamar da ya bayani alfu hadithin ne a ciki hadisai ne dubu sau dubu guda nawa kenan miliyan tun a wancan zamanin kafin a zo lokacin da su kuma suka tahale wa daliban da suka zo bayan su shine su Imam Bukhari sune sa Imam Abu Dawud da su Muslim da makamantan su su kuma sai suka rinka aikin tacewa da kankancewa cewa to hadisan da kuka ba mu labari bayan mu tace wadanda suka inganta da haka ba ka rubuta su Sahihul Bukhari su Sahih Muslim su sunan na Imam Abu Dawud Al-Jami na Tirmidhi sunan na ainihin wato Nasa'i Ibn Majah aka rinka rubuta Kutubul Masanid Musnad na Tayalisi Musnad na Abu Dawud musnad na yin Abu Ya'la ga sanan aka rinka rubuta yin wato tun malaman su musannafat musannaf na Ibn Abi Shayba musannaf na Abdul Razzaq aka zo ana rubuta yin wato haka suka yi ta wannan aikin jama'a fa to daga nan Allah ya tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaje irin wannan aiki da mazajen nan suka yi zai yi jama'a yau wani ya zo kawai da warin bakin shi ya ce wai ba wani abu hadisi haba jama'a kawai mutum ya wayi gari ya ciye koshi cikin shi ya yi tuntuntun ya zo ya ce wai hadisai ƙarya ne to waɗancan ayyukan ne ya matsayin su kenan jama'a an gane wannan da kyau ko da haka malam ya tsaya ya yi bayani yadda ake tadwini sunna har ya kawo mana zuwa zamani to sai malam ya je daidai wani gaba inda ya fara bayani game da wato sunnan nan da kuke gani da muka yi bayani yadda aka tattaro ta dinnan to ita ma fa wahayi ce kamar yadda Qur'ani yake wahayi dan kada wani ya dauka cewa abubuwa ne kirkiraru annabi ne ya kirkiro su a'a wahayi ne aka rinka yi wa annabi su ya rinka bayani shi sai malam yake dan haka sunnan to an kalle ta an kasafta ta kashi uku akwai wasu sunnoni wanda su zo da bayani keke da keke irin waɗanda suka zo a cikin Alkur'ani kamar misali ne kamar sunnoni na hadisan manzon Allah da suke bayanin arkanul islam cewa buniyar islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawm ramadan wa hajjul bait haka arkanul iman an tu'mina billah wa malaikatihi to irin waɗannan hadisan yadda ka ji bayanin a cikin hadisi haka zuwa Qur'ani keke da keke ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه حتى يتكى جزء حديث حتى في الرواق القرآن ثم يرفع إذا وطنن إيران حديثا سبور ستارة ثبتا بجسيا القرآن هذه إيران حديثا كي نمع ومن يزوي كي من أولي كريان حديثا عيو nau'in hadisan na biyu su ne waɗanda su kuma sun zo ne domin su ƙarin fashin baki akan wasu dunƙulallun bayanai da ke cikin Qur'ani. Qur'ani ya zo da bayanan amma bai faɗaɗa ba, da haka ba za ka taɓa fahimtar su ba, sai an yi maka wari-wake, to sai waɗannan hadisan suka zo suka yi bayaninsu, da haka za ka samu waɗanda suka yi bayanin mujmal, suka yi tafsilinsu, wato bayani ne a dunƙule, su kuma sai su ainihin wato faɗaɗa shi. kamar wanne kamar ire-iren ayoyin da suka zo suna bayani game da sallah da Allah ya ce ayi da Allah ya ce ayi sallah yaya za a yi sallah haka babu cikakkun bayanan a Qur'ani ina fatan jama'a an gane sai da sunnan manzon Allah ya zo annabi ya ce ana yin sallah ne a fara da takbiratul ihram ka fuskanci al-qibla da dukkanin jikinka sannan ka ainihin wato daga hannu ka dora raja ma akan nagu akan kirji sannan ka tsaya ka yi shi a tsaye idan kai karatu na Fatiha a matsayin wajibi duk waɗannan tafsiratin ba su a cikin Qur'ani amma kana Qur'ani yayi bayani game da ayi sallah yayi bayani game da a rinka yi a tsaye ana ruku'u ana sujuda amma a ruku'u da sujuda me za a faɗi a cikin sunna ba ka ji su shine tafsirul mujmal jama'a gano wannan da kyau ko sau nawa za ka yi tasbihin subhana rabbiyal azim a cikin ayyuka da ruku'u hadisi ya bayani waɗannan jama'a an fahimta ko wani lokaci ne lokacin da za ka yi sallah mai suna subahi azhar la'asar magriba isha duka jama'a gano wannan da kyau ko yaushe ne farkon lokacin azhar yaushe ne ƙarshen lokaci da a cikin hadisi za ka ji waɗannan ina fatan jama'a an gane sannan sai nau'in hadisan na uku shine hadisan da suka zo da bayanan da babu su a cikin Qur'ani gaba daya ina fata an gane to waɗannan su ma sun gode domin su yi bayanin shari'a da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shi Allah da ya aika manzon Allah a cikin Al-Qur'ani yace mana duk abin da ya zo mana da shi mu karba wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shi yasa wata rana Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara mishi yadda ya zo yana wa'azi sai ya ce Allah ya tsine wa mata masu karin gashi Allah ya tsine wa mata masu keke wushirya Allah ya tsine wa mata masu canza halittar Allah da wacce ta ake yi wa da wacce take yi duka tsinannu ne wata mata a tsohuwar alarin ya ce sai ta daga hannu sai aka maka Allah ina da neman karin bayani da ya bata dama yace ni din nan na karanci Qur'ani daga jild ilal jild daga bango zuwa bango ma'ana ta haddace da tun daga Fatiha har minal jinnati wannan yace amma ban taba karanta ayar da naji an ce Allah ya tsine waɗannan da kake lissafawa Allah ta musu yace kin tabbata kin sauke Qur'ani daga bango zuwa bango yace kwarai da gaske yace in kin karanta ayar yace to kamar yaya Allah ta musu yace a cikin Qur'ani ki baki karanta fadan Allah madaukakin sarki wa ma atakum atakumur rasul fa khudhuhu ba duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da yana kuku ku ne tace shi yace wannan kan na karanta tabbas yana cikin Qur'ani sai Allah da musu yace to manzon Allah ya zo mana da waɗannan bayanan cewa dina nune waɗannan matan sai tace yanzu na gane na sallama jama'a an fahimta ko to kaga wannan karatun kace kana neman shi kekere a Qur'ani na zaka gan shi amma manzon Allah yayi bayani to tunda ka yadda da Qur'ani kuma Qur'ani ya ce manzon Allah ka yadda da abin da yake me ne haka to mun fahimta jama'a da haka malai ya tsaya ya tattauna wannan shi ma bayan da ya gama kawo wannan sai ya ce yana da kyau ma a kawo wasu daga cikin dalilan da ke nuna cewa wajibi a ainihin wato bi alqur'ani da sunna abani abinda zai baku sha'awa ayan farko da malamin ya kawo gargashin wannan ayan ita ce wannan aya da muke karatu a kai yace annabi ibrahim Allah ya karba addu'an shi da yayi a cikin suratul baqara aya ta 129 haka ya kawo shi karara ka koma ka rubuta rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba yace wal hikma nan ne shi ma kai bayani aje shi yasa wato tafsirin da muke yi har ila yau ba mu takan ayan ba sannan ya ci gaba da kawo ayoyi ire-iren waɗannan kamar wanda da suka zo a can cikin Qur'ani a huwal ladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatillahi ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma jama'a gano wannan da kyau ko da ire-iren su duk da ya gama kawowa sai ya tafi can gaba yace bayani game da mafarin masu ainihin wato inkarin sunna yaushe suka taso menene tarihin su bayan bi ya gama kawo misalai na ayoyin Qur'ani wajen tabbatar da dai lallai sunna tabbas ke a cikin Al-Qur'ani a rubutun da yayi kusan ina jin na 15 nan ne inda ya fara wato da aka kai azumi na 15 kenan malam yace an fara samun labarin wannan irin tunanin ne tun a zamanin sahabban manzon Allah a zamanin ainihin wato wani sahabi da ake kira Subhanallah. Bari dauko mana shi gashi na. Amrubun al-As ne ko? Na gashi inda yake billar aqidar ƙarya ta hadisi ina ne mafarin wannan ainihin wato a masu ƙarya ta hadisin gashi sai yace a zamanin sahabban manzon Allah bayan garuruwan musulmi na wancan lokaci gaba daya ba su san wannan mummunar aqidar ba ta ƙarya ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sai lokacin da aka fara bayyana ko kuma hakan ta fara bayyana a kasar Iraki kaji inda abin ya fara tsurowa kenan ta hannun wasu ɗaiɗaikun mutane amma kuma ba su zama wata ƙungiya mai cin gashin kanta ba kawai wasu mutane ne ɗaiɗaiku suka fara zuwa da wannan tunanin ana nan kaɗan kaɗan sai lamarin ya fara yaɗuwa a ƙarshen ƙarni na biyu wato zamanin sahabban manzon Allah aka fara samun wasu ƴan tsirarun jama'a sun fara musunta zamantowar sunna hujja a shari'a wasu kuma daga cikinsu suka nuna ba za ta amince da wani hadisi ba in ba hadisi mutawatiri ba imamu shafi'i yayi wannan bayani a cikin wancan risala nasa al-ummu da muke ishara littafi a yi wa shafi na 240 zuwa da 54 kungiyar da suka fara tsora tubalin inkarin sunna na farko malam yace su ne kungiyoyin da suka fara dora tubalin wannan ƙarya ta hadisan manzon Allah sune khawarijawa kun san mai mana isharar sa ajiya ko da kuma an yi wato masu tsaurin ra'ayi na shi'anci rawatu kenan zafin kansu waɗannan tsawaitin dukansu guda biyu yasa suka fara inkarin sunnan manzon Allah to su kuma ta wace fuska ta hanyar sahabban da suka ruwaito sunnan yayin su kuma suna faɗa da su kun tuna ko sannan suka rika kafirta su to me zai biyo baya mutumin da kake faɗa da shi kake kafirtawa ya za ka ɗauki maganar shi to daga nan suka fara cewa mu ba ma ruwanmu da maganganun da suka ruwaito a matsayin hadisi kawai a bar mu da Qur'ani za ka da an kawo ma mutum hujja sai ce a Qur'ani yake na ka ce mai sai ce to ba ruwa shi dishi to ka ji daga inda suka fara kawo wannan tunanin kenan hawarijawa sun yi watsi da ijma'in malamai da kuma sunnonin shari'a kuma sun nuna a fili cewa ba su yarda da wata hujja akan hukunce-hukuncen shari'a ba sai abin da ya zo a cikin alkur'ani kadai shi yasa za ka ga in suka tashi kawo hujja aya za su jawo sai kuma su fassara da ra'ayi kamar yadda suke kawo ayar faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wannan kam ayar ta shahara a wurinsu ina fata an gane shine hujjarsu mafi karfi na kafirta bayan Allah Allah ya kyauta sannan suka tabbatar da hukuncin yanke hannu ga barawo da wasu hukunce-hukunce wanda a Qur'ani kawai suka zo duk hukuncin da ba Qur'ani ya zo ba kuma su karyata ina fatan jama'a an gane da al'ummar musulmi a wannan lokacin suka fara yaƙan wannan ainihin wato tunani har Allah ya ba su iko suka murkushe wannan ainihin wato aqidar Allah ya kyauta to wannan abu daga bisani sai ya taho har zuwa wato lokacin wancan sahabi da muka yi mana ishara wanda a kan shi ne aka fara jin burbushin labarinsu yana cikin karantarwa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Husayn ina fatan jama'a an gane sahabi Imran yana zaune yana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake mashi alkunya da Abu Nujayj kawai sai wani mutum ya zo yake akan maka Allah mu duwa abin da zaka yi mana ka tsaya kawai iya Qur'ani da abin da ba Qur'ani ba ka kawo mana sai Imran yace gaskiya tabbata ga Allah yanzu kana nufin mu da annabi ya karantar da mu ilimi abin da annabi ya karantar da mu duk ba shi da amfani ina so in tambaye ka tafsilin bayanin sallar da kake yi a ina zaka samu shi a Qur'ani sai to yace tafsilin bayani game da zakka Qur'ani ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka ko to zakka a cikin wani nau'in abu za a bayar da zakka wa zai kawo aya a cikin Qur'ani? Babu. A cikin sunna ne aka samu cewa dinari in ya kai adadi awo kaza to ya kai zakka, kuma sai ya shekara a hannun mai shi, kuma ya zama shi yake da mulkin kamilan, to yanzu zai fidda zakka. Zakkan kuma me zai fada? Wani percentage. A cikin sunna aka samu wannan. Me kiwon dabbobi, waɗanne nau'in dabbobi ake fiddawa zakka? Babu shi a Qur'ani. Sannan in dabbobin sun kai adadi nawa za a fara fiddawa? Kaga na raƙumi daban adadinsu, da mai kiwon shanu daban adadinsu, da mai kiwon ƙananan dutse awakai, sannan wanda yake kiwon dawakai zai fidda zakka a kansu? Ya ina karatun yake? A sunna ne aka samu wannan. Imran ibn Husayn da ya mishi waɗannan tambayoyi, sai Allah ya sa sai ƙwaƙwalwarshi sai ta fahimci wannan karatun, sai ya faɗa da zuciyarshi, sai ya tuba wa Allah. Daga nan aka murƙushe wannan a wannan lokacin, har sai da waɗannan hawari suka taso suka ƙara dawo da wannan tunani. To bayan su kuma ba ƙara jin ɗuriyar wannan muguwar aƙidar ba, sai da aka zo wato wani mutumi daga Iraki ya dawo da wannan tunani, aka samu wani kuma daga yi wato ƙasar Indiya shi ma ya ci gaba da yaɗa wannan ɓarnan, Allah ya kyauta. Wanda ya fara fitinar a kawo wannan fitina a ƙasar Indiya a ƙarshen ƙarni na 19 miladiya, an fahimta ko? An samu wannan guguwar ta fitinar ƙarai ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara dawowa saboda tasowa da waɗannan mutane suka yi a hannun Turawa, waɗanda 'yan kanzagi ne na mulkin mallakar Ingilishi. Waɗannan 'yan mulkin mallaka sun yi amfani da waɗannan mutane domin girgiza aƙidar musulmi. Sun zo sun same su a ƙasar Indiya, kun san su ma sun an yi wato kai musu wannan mulkin mallaka. To suka samu waɗannan masu irin tunani kamar yadda mu ma a ƙasarmu, don malam ya rinka ɗauko tarihi a hankali zai zo ya kawo shi har na ƙasarmu. Sai za ku ga har yau ba su kyale ƙasashenmu suka zauna lafiya ba, tun da suka yi mana wannan mulkin mallaka suna nan suna bibiya. Da zaran sun ga wasu shekaru sun fara tashi da wani hayaƙin kai, sai su biyo musu ta baya ta inda ba za su taɓa fahimta ba, sai su zo su ƙara ingiza wannan tunani nasu, su ƙarfafa su, su yi funding ɗinsu, sai kawai su ji ku ji wani aƙida ta kullo from nowhere a cikinku. Inda su jajayen fata ne da kun gansu za ku gane ko? Yanzu ba su za su yi aikin ba, za su yi amfani da ƴaƴan cikinku ne masu launi irin taku, suna yin harshe irin wanda kuke yi. In fact da harshen ma za su zo muku da wannan batar. Da haka aka da dawo mana da aƙidar tafsiri. Me tafsiri ne wannan da kake ji? Da haka aka dawo mana da shi. Arni ne wanda ba musulmi ba, amma suka je suka yi wato yi orienting nashi, suka shirya shi, suka sa mishi kaya irin na musulmi, jalladiya da rawani, ya shigo da tarbiyya na yawa, kawai da aka ce daliban, asan mutanen mu kuma da sakarci, kawai aka tura shi gaba. Shikenan da Ramadan ya fara wa'azi, ba abin da ake ji a wa'azin shi sai tsine wa mutane. Har daga nan aka sa mishi dan tafi na aiki, shi ne suka ji wani ya ce za ku je wajen wa'azin nan ne mai cewa Allah ta tsine, Allah ta tsine, dan hautar ma zai fi da kyau. To daga Allah ta tsine, Allah shi ne aka mai da shi mai ta tsine, asan ba hoje kuma ya iya sa wa mutum suna. Dama ga shikenan fa abin ya zama yaƙi fiye da yadda kuke tunani a wancan zamanin. Da malaman gaskiya masu rayuwa a lokacin, malaman hadisi suka yi ta faɗa da aƙida, suka ce wannan ba musulunci yake karantarwa ba. A lokacin jajilan musulmai kun san dama da su ake amfani, suka ce cewa Allah sarki, mutum ya zo yana karantar da aƙidar Allah, yana jan ayoyi. Wallahi suka biye mishi, sai da aka zubda jini fiye da yadda kuke tunani. Allah ya kwantar da wannan fitina a wancan lokacin, amma ba su haƙura ba. Shine sai abin ya sake dawo mana dinnan a wannan zamanin ta hanyar 'yan boko haram ɗin nan, ba ku gane ba. Su ma lokacin da aka taso ba jahilai ne suke ta rubuta su ba? Ba jahilai ne suke biye musu ba? Malaman hadisin zamaninmu da suke ta cewa wannan aƙidun fata ne, me mutane ke ce musu? Shine mutu ake yi. Yana cewa ana wa yara hasada, an ga sauraron su na haske. Dama an gane wannan da kyau, shi yasa wallahi al'azim madamar ba mu tsaya wa abinda malamanmu na gaskiya, malaman Allah, ulama'ur rabbaniyuna suke karantar da mu ba, ko wallahi ba za mu gushe ba, muna cikin kimuwa. Allah ya kyauta. To har yanzu suna nan suna bibiya kamar yadda muka ce, da zarar an ga wasu sakakkaru sun taso wani ma wani tsohon dan iska ne ko mawaki kawai zai yi ta zuwa muku da wasu gurbatattun tunani to shikenan sai ki tayatawa before you know sai zama muku bala'i yana har yau ba mu warke ba tun daga fitinar wacce an tafina aka zo aka yi na yan zazzakiya kwariya dai da abin ya koma ko Allah ka dai sarayukan da aka rasa to ga wannan na boko haram shi ma ba dan adam da zai iya gaya maka cewa ga adadin waɗanda fitinan take kuma take kanci har yanzu kuma kun gane hadarin wato waɗannan turawan mulkin mallaka ko so haka a wancan zamanin a karni na 19 na miladiya suka shiga kasar India akwai wata ƴan India da aka ga sun taso da zafin kai sai kawai suka dace shi sai suka rinka ingiza su suna tura musu kudi suna karfafa su sai suka fito da wannan aqida ta hadisai ƙarya ne Qur'ani ne kawai gaskiya kai inda kwakwalonka ya kamata ya fara maka riji ya za a yi kafiri arme bature yazo ya goyi bayan wanda yake sanye dawon musulunci Allah ya sa ku fahimta haka suka yi wannan ai ban ga tun lokacin da ake ta kama shugaban Boko Haram ba akai shi Abuja kun san suwa suke zuwa su tsaida mai da lauyoyi sa karbo shi manya-manyan aran kasar nan ne ba da arnan waje to bai kamata kokon kai fara rijin ba Allah ya kyauta da haka malam yace wata daga cikin jagororin wannan fitina ga su malam zai lissafa mana su na daya akwai wani ba indiye wanda ake kira Sa Ahmad Khan sunan shi kenan wanda ya rasu 1898 ya rasu wato a lokacin da aka zo shi 1998 shekarar su 100 da rasuwa ina fatan fahimta wa 1898 din nan wannan mutumin ya rasu ba indiye ne wani mutumin Delhi yana jin Delhi a indiya ko ya karanci addinin musulunci sannan kuma yayi aiki a wani company a India inda ya samu haduwa da turawan ingilishi kun ga magana ko waɗanda suka ja shi jiki suka kuma yi amfani da shi wajen fitar da musulmin India to shine ɗaya daga cikin jagororin wannan muguwa aqida kaje ka karanta sauran rubutun zaka ji bayani na biyu su an samu wata kwakwara shaida da ta tabbatar da cewa lafuzan da ne ruwayar hadisan yayi amfani da shi ko da ke wannan cikin misalan da malam yake bugawa ne bayan da ya kawo wannan mutumi na farko a matsayin misali sai ya zo kan na biyun su daga cikin jagorori da suka bayyana na wannan yin wato a aqida fatar akwai wani da ake kira Ahmaduddin Amritsari an gano wannan da ke ko wanda ɗaya ne daga cikin jigajigan ƴan ƙungiyar Alƙur'ani dalla to shi ma mutumin Indiya ne yana daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan aqida a daidai waɗannan shekarun Allah ya kyauta har zuwa wani mutumi da yanzu malam ya rubuce shi a jiya wanda ake kira Abu Raihan ne ko Rahan shi ne na ainihin wato a wannan zamanin shi ma to shi ne ma ya yi wato yi wani rubutu na wani littafi wanda littafin shine babban madogaran waɗannan ƴan Qur'ani yana zamanin ce anan suke dauko duk wata shubha da kake suke faɗi ba tunanin su bane ba kokarin su bane wannan fataccen shine ya zo musu da wannan ainihin wato bayanai yake ruda kwakwalan ainihin wato masu bin wannan tunanin shine ya kawo shubha wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata su ne ta cin mutuncin sahabbai irin su Abu Huraira wanda kowa ya san a cikin bayanin riwaya hadisai in aka cire Abu Huraira to an yi wa manzon Allah an yi wa hadisan manzon Allah gidi in aka ce babu Abu Huraira kuma an fahimta ko to yazo yayi ta suka shi ma malaman hadisin zamanin shi ba su kare shi ba irin su Mustafa Subai suka yi rubuce suka sa mishi a menene makanati sunna fi tashri'il islami matsayin sunnan manzon Allah wajen kafa shari'ar musulunci a ainihin wato kasashen Misra aka yi ta wannan dambarwa har abubuwan suka ci gaba dai yazo ya zama abin da kuke gani yanzu ake tsuntsunta a kasashe irin namu kuma mun gane wannan da kyau ko kamar yadda muka ce da dole sai ya ji cikakken bayani na waɗannan abubuwa ya samu waɗannan rubuce-rubuce wanda kamar yadda nake ƙara cewa insha Allah malam ina fara zai mai da wannan littafi daga gaba a cikin silsilar su ne fa aka samu wannan fataccen Ahmad Gulam Mirza ko Faruz haka suke ce mishi shi ma yana daga cikin su Allah ya kyauta jama'a musulmi idan kuka fahimci wannan sai ku gane ashe wannan wata sabuwar tunani ne aka shigo da ita cikin addinin musulunci amma abin mamaki a yau idan suka je suna maganganu ko suka zo suna kawo waɗannan maganganun sai kuma ka ga wasu a gaban su sun yi gaye ko kuma su musulmai ne kuma suna bi daga gare su haka illan kenan jama'a to wannan yake sirtaka lalle sai an samu waɗannan rasu bayanin fatan da suke a kai saboda a danta waɗannan wato a slave da ke gaban nan nasu su kuma babban makari da ake baiwa ɗalibai da al'umma shine duk wanda ya san shi ba malami bane to ya daina sauraron su saboda ba abin da za su karantar da kai na shari'a ba ku da aka daga sauraron nasu sai su jefa maka wata guba wanda kai kuma daga nan za ka ainihin wato karkace hanya to ka ga waye kai ka shine sauraron nasu da aka ba abin a saurare su bane ina fatan jama'a gane kai dai ka san ba zai yiwu a ce duk bayanan da manzon Allah ya yi duk ƙarya ne ba to me amfani aiko manzon Allah kenan jama'a gane wannan da ke ko Allah ya kyauta za mu ci gaba da tattaunawa akan su insha Allah mun ƙara samu wata munasaba a can gaba da aka bayan da Allah madaukakin sarki ya gama bayan wannan sai muka ci gaba da jin addu'a annabi Ibrahim Allah yake wa man yarghabu an millati Ibrahim
illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
bayan da Allah madaukakin sarki ya gama ba mu wannan takaitaccen bayani na labarin ginin Ka'aba da ainihin wato aikin da ya sa Annabi Ibrahim yayi wajen tabbatar da samuwar wannan muhalli sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan kunji shine tafarkin annaban Allah Annabi Ibrahim yanzu tsakani da Allah duk mun fahimci Annabi Ibrahim tafarkin shi shine musulunci ko ban fahimta ba sai Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa duk wanda ya kauda kai daga tafarkin Annabi Ibrahim baka bi tafarki irin tasha ba to kai ne ka ainihin wato cuci kanka kai ka wawantar da kanka kai ka jafitar da kanka da haka yanzu ba ka da wata excuse da za ka gabatar wa Allah cewa ya Allah ai ban san tafarkin shi shine gaskiya ba shi yasa za ka zo ka ji har su Yahudi suna alfahari cewa Annabi Ibrahim yana kan gaskiya Nasara kiristoci suna alfahari cewa Annabi Ibrahim yana kan gaskiya kai har ma guzawa masu bautan gumaka waɗanda a jiya wuta suka hura suka jefa Annabi Ibrahim a ciki ba haka bane amma yau suna cewa Annabi Ibrahim yana kan gaskiya to mu ma musulmai mun ce yana kan gaskiya to ga baki ya hada gaba daya kan Annabi Ibrahim to inda gaske ne duk mun yadda Annabi Ibrahim na kan gaskiya me ya kamata da ba sai mu bi ta farke shi shine Allah ya ce thumma uhayna ilayka an tabi' millata ibrahim wa hanifa sai sa manzon Allah ya tsaya kan ta farke shi gam bai kauce ba to sai Allah yake son ya tabbatar da cewa babu waɗanda suka tsaya akan ta farke Annabi Ibrahim sai manzon Allah da al'ummarsa da haka in wani ya kau daga irin tafarkin Annabi Ibrahim wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa Allah ya ce wa laqad safainahu fi dunya anan duniya kam Annabi Ibrahim ya zama zabaki kowa ya tabbatar da zabin da Allah ya mishi ko shi yasa kowa ma yake cewa nashi ne ka san mutum ya zama special to kowa kokari yake alakanta kanshi da shi hatta wanda ba irin abin shi yake yi ba amma shi ma zai ce din namu ne jama'an nan wannan da ke ko da Allah ya ce a duniya kam an titi da Annabi Ibrahim wa innahu fil akhirah kuma tabbas shi din nan dai Ibrahim a ranar lahira da minas salihin yana cikin bayan Allah da gartacci a bi shaida ne wannan Allah ya mishi tun a nan duniya sai Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu asli kaka dauka fa wai sai haka nan kawai ya samu wannan matsayi kaka dauka haka nan kawai Allah ya bashi wannan fifikon wallahi shi ma ya nuna wa Allah da gaske ya sallama wa Allah bai yi wa Allah jayayya ba bai yi wa Allah gaddama ba a lokacin da Allah ya fara kawo mishi umarni cewa Ibrahim ka sallama aka abubuwan da ra'ayi maka na umarni bai san meye dokokin ba bai san meye umarnin da za a bashi ba amma an ce ya sallama kafin ma ya ci in kai da zaka ce a je faɗi mu fara ji ko amma annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim ubangiji shi na ce mishi ka sallama wa duk abin da zaka ji me yace qala aslamtu lirabbil alamin kai tsaye yace ya Allah na sallama maka ya ubangijin salihai daka kawai abin da nake jira yanzu a bani command kawai shi yasa ka ji duk command din da aka bashi ba wanda ya kawo da kai akan shi shi yasa Allah yace wa ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna Allah da kanshi ya tabbatar da cewa annabi Ibrahim ya cika waɗannan kalmomi to kaji irin abin da ya kasance tare da shi Allah ya ce wasa biha ibrahimu bani
wa wasa biha ibrahimu bani wa yaqub ya bani ya inna allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun
to kai ka ce kamar annabi Ibrahim ya fara ji a jikin shi cewa ba a samu wasu mabarrata nan gaba su zo suna ƙarya kuma suna jinginawa zuwa gare shi to tun wuri sai annabi Ibrahim ya fara yi wa ƴaƴan shi wasiya cewa ku ne za ku zama wakilai na bayan bani dan shi na farko da aka ambata nan sai aka ce ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم سيه وطائنش وانا وسيا سواء يؤهل ناشي سواء إسماعيل دي إسحاق نان سيه أكتي ويعقوب يقوم عن نبي يعقوب فالنبي يعقوب تنشني جيكا شني أفا إن دعقوب أما قد أي إلحاق إنشي دعيني واتو تائم نينيني سر لك إبراهيم هكا لا مزوم ديني ما لم يسكتي ني وسيا da annabi Ibrahim yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha safa lakum ad-din lallai Allah abun bauta shi ya zaba muku addinin da za ku yi da aka fala tamutunna kada wanda ya kuskura ya mutu akan wani addini illa wa antum muslimun in ba addinin musulunci ba kuma musulunci ya ƙara samu granularity ko ne ƙara samu ba da haka wallahi duk wanda yake addinin musulunci ya sakakkace shi kawai yake ta addinin gaskiya ka ji annabi Ibrahim tun a zamanin shi yana cewa ƴaƴan shi addini kadai da Allah ya zaba muku kada ku kuskura ku mutu ba kan wannan addinin ba wannan addinin ko shine musulunci akwai wanda zai zo ya maka yanzu wani tinkawo ko alfahari da wani addinin ba musulunci ba yasa ka ga manzo Allah har ya koma ga Allah da musulunci yake alfahari ko in ka je kabari tambayan farko ko da za a yi maka za a tambaye ka wa majinuka to kada duk wanda yake da wani abu da ba musulunci ba waye wa kanshi yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma musulmi a nan za mu saurara insha Allah saboda yanayin lokacin namu sai Allah kai mu darasin goge sai mu zo mu ji menene malamai suka faɗi akan waɗannan ayoyi da kuma wannan tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da Allah ya zaba wa bayi Allah madaukakin sarki ya raya mu akan musulunci ya tabbatar da mu akan musulunci ya dauki rayukan mu akan musulunci ranan zai tada mu ranan alkiyama ya tada mu a matsayin mu na musulmai mune wa kuwa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi